تحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا يكما كرنت الدم آية تبيو أتكم باب وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون برنا أبايان قصة ما لا يفسر دكا ننسى بان الله ناتكينتا babban sabon Allah shine a hukunta abin da ba shi Allah ya zartar ba wannan dokoki na mu'amala ne dokoki na cinikayya ne dokoki ne na hukunci hatta sirgici tsakanin mutum da mutum a hukunta abin da ba Allah ya saukar ba ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan barna ce a doron kasa bayan Allah madaukakin sarki ya turo manzon Allah an gyara kasa an tabbatar da shari'a an tabbatar da dokoki sai kuma ya kara doka wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha islahiha ne an tabbatar da shari'a ifsaduha shine azo da abin da ya saba ma shari'ar addinin musulunci wannan kusan sune ayoyin da muka karanta a wancan babi din to in aka tsallake hukuncin Allah duk hukuncin da za a dauka hukunci ne na jahiliya hukunci ne da mutun ya tsara ko hukunci ne da al'umma suka tsara wa kansu da kansu wannan ya kasance kundin tsarin mulki ne tsari ne na waɗansu addinai tsari ne na waɗansu jama'a dokoki ne na waɗansu sarakuna dokoki ne na waɗansu shugabannin ƙasa wannan duka Allah sai ya dunkule su a ce hukunci ne na jahiliya yace afa hukumal jahiliyati yabghun yanzu shin hukunci na jahiliya suke nema in an bar hukuncin musulunci to an koma hukunci da ya jahilci dan adam ya jahilci zamantakewa ya jahilci kowane irin tsari mai bayani da yace al muradu bil jahiliya abinda ake nufi da wannan ayar da yace afa hukumal jahiliyati yabghun ma kana qabla al islam duk wata doka da ta zo kafin musulunci da babu qala allah cikin ta babu qala ar rasul wannan ita ce hukumal jahiliya wa min zalika at tahakum daga cikin irin wannan hukuncin na jahiliya hadda karar raki kanu yatahakamuna ila al-kuhan wa ila as-sahara wa ila at-tawagit wa ila al-awarif al-qabaliyya kafin musulunci idan mutane rikici ya tasan musu sukan je wajen bukaye su raba musu gardama saboda buka ana ganin yana da wani karfi yana da wani tasiri yana iya ganin abin da ba mutane ba sa gani wasu suna gani yana iya amfani da aljanu to sai aka yi masa ya raba gardama in rikici ake akan sata in rikici ake akan wani abu to za a je a saurari bokaye na wannan kabilar a ji me za su hukunta da kafin musulunci bokaye manya-manyan mutane ne musulunci ne da yazo suka zamanto kaskantattu suka zamanto ba su da daraja amma a da boka babban mutum ne ko rikici ake in ya sa baki to ya kare ko dai dalilin ana tsoron su sun firgita mutane ko kuma dalilin suna iya amfani da kwakwalen mutane su juya tunanin su wa ila sahara haka nan matsafa matsafa suka yi hukunce hukunce kuma ko yanzu ne zaka tadda matsafa suna da tasiri in ba kan waɗanda suke da akida ba suna juya kwakwalen mutane suna tunani suna tafiya da tunanin mutane matsafa suna juya hankali to sai akai musu hukunci in yace yayi yayi bai ba bai ba haka za a yi kawai haka za a yi ya ma dadi ko bai maka dadi ba wa ila tawagit sukan kai wa shugabanni ko dagutai waɗanda suke bautar gumaka ko masu hidimar bautar gumaka ko wasu kaburbura ko masu hidimar kaburbura din sukan kai musu abin da suka hukunta shikenan wa ila al-awarif al-qabaliyya sukan kai wa 'yan duba waɗannan sune ki mutane da suke hukunce hukunce a zamanin jahiliya to wannan duk in ka daga su a yanzu kowa banza ne in kana neman malalaci karshe ka samu boka an lalaci in ka samu matsafi karshen mutumin da bai yadda da karfin da Allah ya bashi ba bai yadda da baiwar da Allah ya mashi ba yana da buƙatar ya kirawo aljanu yana da kira da buƙatar kira iskokai yana da buƙatar dukan iska dan ya saya wa kansa karfi waɗannan in ka kalle su za ka gan su shashashun mutane ne wa ila tawagit wa ila al-awarif haka masu duba dukkanin su waɗannan malalata ne sai ya ce wa hadha istinkaru min Allah subhanahu wa ta'ala liman yuridu an yastabdila shari'ata bil qawanin al-wad'iyya wannan hukunci ne kiyamata ce ga Allah daga Allah madaukakin sarki ga duk wanda yake so ya canja hukuncin Allah da wani tsari wanda mutane suka aje a doran ƙasa Allah baya san shi da haka duk wata doka da za a yi duk wani tsari da za a yi wannan abun baya daidai duk yadda kaga yayi kyau zaka tada wasu kabila san wa kansu dokoki duk yadda kuke ganin kyanta indai ta ci karo da tsarin dokar Allah madaukakin sarki ba daidai bace ba duk yadda dokar kowace ƙasa take bata yi daidai da dokar da Allah madaukakin sarki ya saukar ba duk yadda hukuncin wasu bokaye suke to wannan tsarin ba zai taba yin daidai da tsarin Allah madaukakin sarki ba akwai addinai da zaka gani in ka karanta dokokin su da tsarin rukan su sai kaga kamar zai maka dadi amma ba zai maka dadi ba manya-manyan addinai da ake yi kamar a ƙasar China da India Confucius za ka ga dokoki ne suke da akwai guda goma sun yi kama da Ten Commandments na Musa alaihi salam akan haka aka gina addini din in ka kalle su za ka ga kamar adalci ne to amma yadda da ita da ganin sun yi daidai da ganin sun jace wannan daga cikin yadda da tsari na jahiliya duk wata doka ba za ta zama daidai ba sai idan ta samu sahalewar Allah ta samu sahalewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suna ta jaddadawa duk wanda zuciyarsa bata yadda da shari'ar da ake a kasar shi ba bai yadda ba ita ce daidai bai yadda ba da adalci ya hakura ne a tsari dan ba yadda zai kuma yana fata Allah ya canja mashi wanda yana da uzuri a wajen Ubangiji amma wanda ya ga dokokin kasa Najeriya sun yi daidai ko dokokin kasar Niger ko na Kamaru ko na Mali ko na Chadi ko na kowace kasa ne in dai ka yadda akwai daidai akwai adalci sun fi dacewa da shari'a wannan su Allah yake mai inkari afa hukumal jahiliyati yabghun wa man ahsanu min Allahi hukman liqaumin yuqinun mutane da suke da yaqinin komawa zuwa ga Allah sun yadda ba wanda yake da hukunci na daidai sama da Allah madaukakin sarki wannan sune karshen ayoyin da malam ya kawo a cikin babin dan tabbatar da cewa ba mai hukunci sai Allah kaiwa wani hukunci ba Allah ba yana karya tauhidi yana hana cikar tauhidi sai kawo hadisai hadisi na farko yace Imam An-Nawawi ya kawo shi a cikin Kitabul Hujja lokacin da yake sharhin sa yace wa ana Abdullahi ibn Umar anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi yace dayan ku ba zai yi imani ba har sai abinda zuciyarsa take so hawahu abinda zuciyarsa ta tsara masa sai ya zo daidai da abinda nazo da shi ko mai bi ga abinda nazo da shi taba'an lima ji'tu bihi sai yayi daidai da abinda nazo da shi da malaika wannan sai yace qala an-nawawi imamu an-nawawi sai yake cewa hadithun sahihun wannan ingantaccen hadisi ne rawainahu fi kitabil hujjati bi sanadin sahih mun kawo shi a cikin wani littafi da ake kiransa kitabul hujja da isnadi wanda yake ingantacce kitabul hujja wani littafi ne sananne na aqida da abul fath nasr ibn ibrahim al maqdisi ash-shafi'i ya rubuta asalin sunan littafi shine al hujjatu ala tarikil mahajja hujja ga wanda ya bar addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma'ana manzo Allah ya ce na bar ku akan wani tsari alal mahajjatil bayda na bar ku akan addini hanya da tsari wacce take farace tas sai ya ce to ga hujjar kafircewar duk wanda ya bar wannan tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo da shi to a tsarin rukan da manzon Allah ya zo da shi akwai shari'a akwai hukunci akwai sallama mashi akwai tsare-tsare duk wanda ya kauce ma wannan tsarin to a tsari na mai rubuta littafin shi ma wannan mutumin ya fita daga tsari na addinin musulunci Allah ya tsare mu wa qala shafi'i imamu shafi'i ya fada mun koma kuma asbabun nuzul kenan na saukar aya na wa qala sha'bi imamu sha'bi yace kana baina rajulin min almunafiqin wa rajulin min alyahud khusumatun yace an taba samun wani sabani a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabanin mutane guda biyu ne daya munafiki ne daya bayahude ne har yanzu ba mu mai tantagariyar imani da manzon Allah kenan daya ya bayyana musulunci amma a zuci bai yadda ba gaskiya ne, daya kuma ya yadda annabi Allah gaskiya ne amma bai imani da shi ba. Baina rajulin minal munafiqin wa rajulin minal yahudi khusuma faqala al-yahudi, to da aka yi ta rikici ba za a raba garjama ba kafin manzon Allah za su je wajen bokaye da ƴan duba ko su je wajen matsafa. Yanzu kuma da aka yi rikici sai bai yahudan yace na ta hakamu ila muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yace to wannan karan mu kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya muna hukunci. Me yasa yace akai wa manzon Allah? Arafa annahu la ya'khudhu ar-rishwa, shi ba yahudan ya yadda manzon Allah ba zai karbi rashawa ba, ba zai karbi na gora ba, ba zai karbi cin hanci ba. To tunda bai karbi na gora ba, bai karbi cin hanci ba, dole hukunci wanda yake da gaskiya shi zai ba wa gaskiya. Don haka yahudi yana ci a tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Su bambancin yahuda da mu kenan, ba yahudi idan ya san yana da maslaha a guri to zai zo bayan ka, kuma zai naci, kuma zai yi fada saboda kai, ba wai dan ya yadda da kai ba, a'a dan maslahar shi. Yanzu mu je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, me yasa ya ce aje? Ya san ba za a karbi cin hanci ba, tunda ba za a karbi cin hanci ba, yake da gaskiya kuma tabbas za a bashi gaskiya. Wa qala lil munafiq, shi kuma munafikin sai ya ce natahakamu ila al yahud, a'a mu tafi wajen manyan malaman ku, ba kuna da malamai ba, ai kuma kuna da shugabanni, to mu je wajen malaman ku. Me yasa ya ce a tafi wajen malaman ba yahudan? Li ilmihi annahum ya'khuduna ar-rishwa, saboda ya san shi kuma malamansa suna karbar na goro, suna karbar rashawa. Shi rikicin misali, yanzu kana bin mutum naira miliyan 2, miliyan 2 tana hannun shi, kai kuma wata kila yanzu 50,000 kake nema kai cefa ne ka rasa. In aka je wajen alƙali mai rashawa, wa zai kada wani mai miliyan 2 a hannu, ko kuma wanda yake neman ta zo hannunsa, wa zai kada wani na mai miliyan 2 zai arbawa gaskiya ko? Allah rufa asiri. Wata shari'a da na saurara da aka bani labarin ta, wani ciyaman yayi ta ba wani bufulatani ajiyar shanu yana mulki, sai da ya tara masa shanu masu yawa. Aka sauka daga mulki, ciyaman shanu suka kare, a kudi ya kare, ya ajiye motoci fijo-fijo, zai sai gida a yi gida gareji a sa sabuwar fijo a rufe ta. Aka sai da gidaje, aka sai da motoci, da karhe zuwa wajen bafulatani a bashin shanu, su ne karhen abin da suka rage kadara ta karhe. Bafulatani ce hiwala bai san shi da shanu ba, aka yi ta rikici, aka yi ta kira hedu, ce hiwala bai san shi da shanu ba, shanunsa ne kawai. Ya za a yi? Ya ce hiba bai san wata magana ba, kawai shanunsa ne. Da haka wannan ciyaman tsohon ciyaman ya rasa yadda zai tafi ya kai wa alkali shari'a. Ina sai shanu lokaci kaza da lokaci kaza sun haifi kaza, su iya tara bayanai da hujjoji. Alƙali kira bafulatani, a kawo shanu ga kaza ga kaza da kaza. Ya ce ahi bai san maganar ba, aka ɗaga shari'a, tunda za a nemi bayanai da hujjoji. Ga bafulatani ya koma gida, alƙali ya ce shanu nasa ne, kuma guda kaza ne, duka nasa ne, amma tunda kai kawo kawa shari'a, nawa za ka ɗauka a ciki, nawa za ka bar mu? Yanzu shi ran fula da hebar wa alƙali, ɗauki abin da kake so ka bar mun sauran, amma dai shanu nasa ne, eh an nace amanne, yace ɗauki abin da zaka ɗauka. To alƙali yace to ayi maslaha, saboda haka da ciyaman ya zo kotu yace to kai ciyaman, tunda dai abubuwan nan sun rikice, babu hujjoji, babu dalili, shanun wannan ɗauki guda kaza, ba fulata ne a bar masa kaza, kawai hehiru akan sauran. Ciyaman ya juya, ya juya, ya juya, gani to ba inda zai je ma samu kamar kwatankwacin wani abin da aka masa, kuma hika ya talauci yana cinsa. Da haka dole ya haƙura ya karɓi waɗannan shanun, an san local gamma ɗin, an san ciyaman ɗin, an san kaza. Ina faɗa ba maki, suna da ɗan nesa kaɗan da mu, amma dai tun muna secondary school aka ba labari daga ƙarshe dai wannan ciyaman ɗin, Allah dai ya rufa asiri. Dalilin da yasa aka kada ciyaman ɗin wannan, shi ne dalilin alƙalin yana karɓar rashawa. Inda baya karɓar rashawa zai bi shari'a taku-taku, to da shanunsa sai sun dawo hannun shi. Da haka shi yasa yace to mu je wajen malaman Yahudawa, tunda ni akwai kuɗi a hannuna, zan ba su cin hanci. In sun karɓi cin hanci, ba ruwansu da cewa wani ɗan uwansu ne bai Yahude, za su zalunce shi. Shi kuma ya tabbatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko musulmi ne, ko bai Yahude ne, ko manasare ne, ko munafiki ne, in dai kana da gaskiya to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai cuce ka ba. Wannan shine bambancin shari'ar musulunci, in dai za a dabbaka ta daidai da daidai to ba sa zaluntar kowa akan haƙƙinsa. To da ƙarshe shi bai hude bai daba a wajen malamansa saboda shi ma ya daba su da gaskiya. Shi ko munafiki bai daba a wajen manzon Allah saboda ya tabbatar gaskiya zai. Fatafaqa an ya'ti ya kahinan fil juhaina, sai suka ittifaki to akwai wani buka a juhaina, mu je mu kai masa ƙara sai hukunci, ba mu je wajen nawo ba, ba a je wajen naka ba. Fatahakama ilayhi, sai suka kai masa ƙara. Fa nazalat, sai Allah ya saukar da aya, alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut, baka ganin waɗanda suke cewa sun yi imani da kai amma suna so su kai wa dagutan shari'ar su, sun bar shari'ar Allah, sun bar shari'ar annabawa, sun koma zuwa ga dagutu. Ɗaya daga cikin dalilan da yasa Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ayar da malam ya bude babi da ita kenan, saboda an ce wani ya hukunci wani ba Allah bane, ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba. To a wannan ayar wa ake tuhuma kenan? Na? Munafiki ake tuhuma? Na'am, malam ya ce munafiki ake tuhuma saboda shi ya ce ya yarda da musulunci a zahiri ko, amma kuma ga gurin nuna tabbacin ya yarda da musuluncin ya zo bai tabbatar da shi ba. Shi bai hudan fa? Na? Dama bai yarda da shi ba? Na'am, har bai fi da mata haife shi. A ya yarda manzon Allah gaskiya ne, kuma ya yarda manzon Allah gaskiya zai, kawai imani ne bai yi ba a zahiri, shi cihe juna shi. Shi bai hude tabbas ya yarda manzon Allah gaskiya ne amma bai imani ba. Shi ko munafiki ya yi imani amma bai yarda ba har zuciyarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne. To kowanne akwai inda ya yarda da musulunci, amma sai suka watsar da musuluncin suka tafi wajen bokaye, duka biyun za ta yi aiki a kansu. Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut, kuma min qablika ai hadda abin da yake addinin da ya ibani ne aka me ya gaban abin da yake gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yahudanci ne da nasaranci, ya yadda bibi yahude ne, to me yasa aka bar yahudancin aka tafi wajen boka? Kenan idan musulmi ya yadda shi musulmi ne kuma yana yin musulunci, to duk lokacin da aka bahi zabi tsakanin wani abu da addini ya tabbatar da wani abu da al'ada ta tabbatar, to gaskiyar imanin sa ya zaba abin da addini ya zo da shi. Allah ba mu ikon tsayawa a haka din. Wakila daga cikin wani sababin da malamai suke ganin a dalilin haka ne Allah ya saukar da ayar, annazalat fi rajulaini, mutane biyu ne su ma ta saukar dalilin su, ikhtasama suka yi rikici. Fa qala ahaduhuma, abin ɗaya sai ya ce, na tarafa'u ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, yace mu kai manzon Allah ƙara. Wa qala al-akhar, ɗayan kuma sai yace, ila ka'ab ibn al-ashraf, mu kai wa ka'ab ibn al-ashraf, ɗaya daga cikin malaman yahudawa. Thumma tarafa'a ila umar, shi ma suka yi ta rikici a tsakanin su, aje gurin wani aje gurin wani, suka ce to yanzu kar aje wajen manzon Allah, kar aje wajen ka'ab ibn al-ashraf, amma mu tafi wajen umar dan khattabi. Fa zakara lahu al-qissa, da suka zo wajen Umar dan Khattabi sai aka bahi labari, to faga rikicin mu, an ce wajen mu je wajen manzon Allah, wannan ya ce bai yarda ba, ya ce sai dai mu je wajen Ka'ab ibn al-Ashraf. Fa qala lil ladhi lam yarda bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sai Umar ya juya ya tambaye da wanda bai yarda a je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce akadhalik, haka ne an ce a je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka ce baka yarda ba, ka ki zuwa? Qala na'am, sai ya ce kwarai da gaske. Fa darabahu bi sayfi fa qatalahu, shi kuma Umar dan Khattabi da ya zaro ta kofi ko sai cika aikin sa. In dai ka ce kai imani, ka yarda da manzon Allah, aje wajen manzon Allah ka ce baka yarda ba, to ai zagon kasa kenan. Ya a musulunci yana gini, kana ruhe ginin musulunci, sai Umar ya kashe shi. Malamai sun ce Umar ya kashe shi saboda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa wata kaida, barna ce guda biyu, in ka bar munafiki barna ce, in ka kashe munafiki barna ce, in ka bar munafiki a cikin ku kullun sai ya loce ku, in ka kashe shi sai manzon Allah ya faɗi barnan, yake cewa za a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kashe sahabban shi. shi manzon Allah da masu imani su suka san munafiki bai da imani, amma duniya za ta yi kuka manzon Allah na kashe mutane. Yanzu da Allah ka duba tarihin musulunci, wai sau nawa aka taɓa baka labari manzon Allah ya dauki takofi ya kashe mutum? Sau nawa aka taɓa baka labari mutum da manzon Allah ya dauki takofi ya kashe? Duk a tarihin musulunci sau nawa ne? Na? Sau ɗaya ne ko? Wane ne? Wane ne? Ai bai kashe shi ba. Mun wuce anan littafin ai. In ka bi tarihin musulunci, duka mutanen da manzon Allah ya yi amfani da takofinsa ya kashe shi, zai wahala ka samu mutum uku. Amma za a je filin yaƙi, zai shiga tsakiyar filin daga, za a harbe shi, za a masa rauni, amma bai ɗaukan takofi ya yi sara. Wata hikima ta Ubangiji. Da haka duk abin da ake faɗa a tsarin addinin musulunci, ga manzon Allah a tsakiyar filin Badar, amma baya sarar arna da takofin shi, kuma ya san shi suke nema. Ga manzon Allah a filin Uhudu, ya san shi ake nema, kuma ya ki ɓuya, kuma fili ya fito yana kan doki, yana ana rasulu la kadhib ana bin Abdul Muttalib, ni ne annabin ba ƙarya, ni ne ɗan Abdul Muttalib, ni kuke nema, amma kuma ya ki sararsu da takofi. To wannan a filin yaƙi bai kashe arna ba, ya majalisa idan ya kashe arna me zai faru? Da yanzu da ake cewa musulunci da takofi ya yaɗu, musulunci fada yayi ya yaɗa kansa da kansa, to da manzon Allah yana kisan, yana kashewa a majalisa, yana bin gida ya kashe, to da me kake tsammani za a gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? A dalilin haka yace ni ba zan kashe munafikai ba, saboda duniya za ta ce Muhammad yana kashe abokan shi. Ya faɗa yake cewa na so idan an tada sallar asubahi in cewa wani kai shiga kawa mutane sallah, in bi duk gidan da mai gidan bai fito sallah asuba ba, in kone wannan gidan babu alkhairi. To amma hima idan ya kone gidan za a ce sun yi imani, sun biyo shi Madina, amma yana bin su gida yana konewa. Ashe kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar waɗansu hukunce-hukuncen saboda ya bari kar duniya ta ce kaza. Yasa malami suke cewa daga cikin hankali mutane yake jin tsoron mai mutane za su faɗa. Kakka ce ni ba wani da abin da mutane za su faɗa, a'a, mai hankali yana jin tsoron abin da mutane za su faɗa, saboda a cikin abin da mutane suke faɗa akwai cutar da kanka, akwai cutar da zuriyarka, akwai cutar da addini, akwai cutar da tsarin da kai imani da shi. Yasa mutane suke taka tsantsan akan bakunan mutane. In dai ka san in ka aikata mutane za su yi cakanka, in dai ba iyaka dalilin da ya rage ba kenan, to kai abin da ya fi zama maslaha, abin da ya fi zama imani. Shi manzo Allah yana da zaɓi biyu, ko ya kyale su ya roƙi Allah ya magance matsalarsu, ko ya kashe su duniya ta yi ca a kansa. Sai ga ɓarnar mafi sauƙi ita ce a bar su cikin al'umma, sai a ci gaba da tsoratar da mutane sharrinsu. Sai yake hadisai yana faɗar alamominsu, ayatul munafiqi thalatha, idza haddatha kadhaba wa idza tumina khana wa idza khasama fajara. In kai in yi zance zai yi ƙarya, in ka bashi amana zai ci, idan kuna musu da shi to zaka ji shi babababa da fajirci da zagi da cin mutunci. Kuna mutun suna musu kawai akan wata siyasa ce tafi ƙarfin mutane, tafi yau mabiya, sai ka ji ce nan ubanka, nan kakanka. Kaga an fita daga musun siyasa kenan, an koma cin zarafi da cin mutunci. To in ka ga mutum da irin wannan ɗabi'ar alama ce ta munafiki. Yanzu shi manzo Allah ya gaya mu da mutanensa kenan, ga yadda za ku gane munafikai. Duk wanda yake muku ƙarya, yake cin amana, yake cin zarafin mutane, to wani alama ce ta munafiki. Sai manzo Allah ya ta'ajje alamomi, kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya tabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam munafikai ga alamominsu. Ta'rifuhum bisimahum, su wasu munafikan kana iya gane alamominsu, ko kuma mene wala ta'rifannahum fi lahalil qawl, daga irin maganganunsu zaka gane su waye munafikai. Idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu ya'lamu innal munafiqina lakadhibun, daga siffar magana da tsarin magana to zaka gane su waye munafikai. Sai aka bar qur'ani ya nuna alamomi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna alamomi, amma waɗanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka san wannan laifin ya kai a kashi to in sun kashe fa za a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya kashe saboda yanzu bai koma ba wajen manzon Allah tabbato hukunci manzon Allah na kashe shi ko kan na kashe kawai zartarwa sai aka ba wa manzon Allah labarin Umar ya kashe an riga an yi ko sai dai akwai ci gaba kuma sai Allah ya saukar da aya alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriduna ayata hakamu ila taguti ina ga shine karshen hadisi sai masail to wani ba karan ban littafin shi sabubun da zamu tsunta a cikin wannan babi din al'ula tafsiru ayatin nisa'i wama fiha min al'anati ala fahmi at-taghut a wannan babin da muka karanta daga wancan satin zuwa wannan mun fahimci ayan nan da take cikin suratul nisa'i da abin da ke cikin ta da zai samu fahimci me ake nufi da tagutu menene tagut alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriduna ayata hakamu ila tagut yace to wannan ayar ta taimaka mana mun fahimci su wane ne tagutu bisa karatu wancan satin da yau su wane ne tagutu akwai bokaye tagutai ne na'am bisa ayar da muka karanta bokaye suna ciki na materialist masu san duniya masu ba da rashawa ko masu karɓar rashawa a hukunci su ma suna cikin ɗagutai ya ce a je wajen wane saboda yana da karɓar rashawa ko kar a je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai dai musu je gurin nasu ba fa wajen bokaye suka je ko na annamimi a wannan ayar fa su waye muka ce ana kaiwa ƙara a jahiliya akwai bokaye akwai matsafa akwai malaman da ba sa aiki shine mun da masu karbar rashawa din kenan ko malaman da ba sa aiki da dokokin da Allah ya tsara sai kuma ƴan duba yace to wannan ayat ta sa mun fahimci su waye ne mutanen da suke shigowa cikin rukunin dagutai boka dagutu ne matsafi dan dagutu ne ƴan duba dagutu ne malamai da suka ki aiki da gaskiya suke karbar na goro su juya gaskiya waɗannan su madad dagutai ne asaniya tafsiru ayatul baqara an fassara muna ayan da take cikin suratul baqara wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun in an ce kar ku yi barna sukan ce su masu gyara ne mecece barnar shine duk wani sabo a bayan kasa barna ce Allah ya hana shan giya in ka sha giya to ka lalata kasa bata kasa ce Allah ya ce kar ayi ƙarya in kai ƙarya bata kasa ce Allah ya hana annamimanci in kai annamimanci bata kasa ce kenan duk sako bata kasa ce sai a babin aka ce mana mafi girman sako a hukuntar da wata shari'a wacce take ba ta Allah madaukakin sarki bace ba duk shari'ar da ba ta Allah bace to gurbata kasa take akwai wani debate da ake ta yin sa a TikTok akwai UTI da'awa yana nan wani mutum ya zakalkale dalilan da suka hana shi musulunci da kristanci ana ta bata kashi to yana zargin musulunci kan dokokinsa sun yi tsanani akan mata dokokinsa sun yi tsanani akan kaza sun yi tsanani akan kaza har suka gangaro zuwa ga sata sai yake cewa shi musulunci yakan ajja dokoki ne mai bashi ansa kenan yace dan hana afkuwar barna shi musulunci ba daga kai sata yake yanke maka hannu ba ba daga an ce kai sata ake yanke maka hannu ba har sabubban sata ana kallo za a yadda ga mutun yayi sata an kama kayan sata a hannun shi amma za a duba me yasa yayi sata idan ba wani dalili da zai sa yayi sata kuma abin da yayi satar yana da kima zai tada hankalin wanda aka wa satar wannan mutumin shine ake wa hukunci kuma ana yi ne dan kar sata ta maimaitu kaje ka sabu duk wani kasugumin barawo da aka taba kamawa in ya baka labari ba mamaki yayi sata ta kai sau 20 kafin a kama shi kenan in kaga an kama mutum sata ta zame masa dabi'a kadan ne suke sata a takun farko kuma a kama su a farko saboda suna da shirgen wayo tun da ta farko ci suna da tsoro suna da wayo he duk rukunan kamu sun bata bassa nan sannan suke amma wanda sata ta tsaune masa ido ya zaman to ya fitsara to hine iri ido da ido ma zai iya cewa yayi sata to irin waɗannan idan ba dalili ba hujja sune ake mayanke musu hannu a tsarin addinin musulunci sai ya ce to idan ana yankewa to al'umma suna zama lafiya da dukiyarsu sai ba da misali yake cewa akwai wanda tayi social experiment ɗan Najeriya ce sai ta je Dubai da iPhone sai ta ajje iPhone ɗinta a cikin dubai din haka suka tattauna yace sai da tayi awa 24 ta dawo gurin daidai inda ta ajje ta dauki wayarta ba wanda ya taba sai yace ka san me yasa saboda kasar suna cikin waɗanda suke da dokoki masu tsauri akan sata in kai sata ba ta za a bace ka kai hekara ɗaya a gidan kurkuku hekara biyu akwai barazana za a iya yanke hannun naka so koda ba za su yanke ba wannan tsoron ya higa cikin al'umma yasa ba za a dauki wannan abin da aka ajje ba to so ake al'umma ta zamanto tana da wannan aminci tana da kwanciyar hankali akan dukiyarta shi yasa musulunci ya kawo wannan dokokin masu tsauri idan ka duba duk wani mutum da ka san Allah ya hore masa abin duniya sai yayi zangarariyar katanga in ya zangarariyar katanga sai ya sa babu waya in ya sa babu waya sai ya sa shokin ya sa alamar wannan wayar tana ja ya sai kofofi masu karfi ya kulle gida ya kulle daki ko ana zafi ya cire waya daga caji ya boye ta a wani guri saboda yana tsammani duk barawo zai tsallaka wannan katangar ya tsallaka waya ya higo ya karya daki ya dauke masa waya ya dauke masa kudi to da mutane suna da aminci barawo idan ya dauka za a yanke masa hannu da duk ba za a kai waɗannan ba barawo nawa ne yanzu in ka ce masa waya ya sata akwai wanda ya sace waya ta fi dari akwai wanda akan titi zai kwata in ka hana ya burma ma makami ya kashi to da ana shari'ar musulunci ɗaya zaiwa in aka yanke 99 sun tsira to in ka ga mutum yana cewa baya son shari'ar musulunci to yana daga cikin mabaranta yana daga cikin masu laifi so wannan barnar da za a yi ta kowace irin laifi ce bata kasa ce ba wani laifi da aka wanda bai ja bata kasa ba idan ka samu mazinaci to mazinaci yana lalata kasa zai samar da ƴaƴan da ba na halal bane ba zai ƙiyarsa ko ya ƙiyarta wannan ƴar ko wannan ɗan zai zama to barazana a gurin al'umma wannan yadda aka tsana ko wannan dan da aka tsana zai iya zamantowa dan fashi zai iya zamantowa kasurgumin barawo zai iya zamantowa dan ta'adda zai iya zamantowa mai uzra al'umma ko dilan ganye ko kwaya saboda ba wani abu da zai asara a cikin al'umma in ka samu yarinyar da aka haifa a zina aka kyamace ta wata kade ta ma ta ci gaba da karuwanci sai zamanto bata ganin kimar kowa bata ganin darajar kowa madadin da mutum ɗaya ne dan zina al'umma sai a samu biyu sai a samu uku sai su zamanto suna da group sai zamanto suna da kungiya sai zamanto suna gasuwa sun kafa kungiyar rajin kare masu sai da kansu da kansu kuma duk kasa yanzu akai su da ƴan Daudu da Karuwai suna da kungiyoyi suna da haƙoƙi da suke da buƙatar a kare musu wannan barna ce a doran kasa in ka samu barayi suna da kungiya hatta kai lalacewa da za a ma sata ka buga wa sarkin barayi an mun sata ce wace unguwa ce guri kaza ne ce wanda ne ya patron sai a buga waya wannan wayar da ka dauka a dawo mana da ita sai a dawo a ce to ba hina goro yanzu da nan Allah ba lalacewa ba ce ba in ka samu ƴan luwaɗu lalata ƙasa ce da al'umma in ka samu kuma uwa uba waɗanda ba sa hukunci da abin da Allah maɗaukakin sarki ya sauka duk waɗannan masu laifin da ana hukunci da shari'ar musulunci duk ba za a sake ba mutum ya yi homo sau ɗaya aka kama shi za a kashi to ba zai wa na biyu ba ba zai wa na uku ba ba zai wa na hudu ba mutum magidanci ya yi zina to ba zai sake zuwa gidan wani ba barantana ya samar da ɗan zina barantana ya samar da lalataccen ɗa kin tabbatar da addinin musulunci a shari'ar musulunci gurɓata ƙasa ce da lalata ta na taɓa faɗa kwanakin baya dalilin ba a hukuncin shari'a akan zina adultery dalilin da yasa yanzu aka ce kwanakin baya na ba da wani labari da ƴan immigration suka yi wani sample a Lagos tsakanin ƙabilun Ibo da Yarbawa da Hausawa waɗanda suka zo a daidai lokacin da za su nemi fita ƙasashen waje za a yi musu passport tare da ƴaƴayensu sai aka ba ajje bashin da zai yi gwajin DNA tsakanin ƴaƴan da uwayen da suka zo da su da kuma masu gidajensu sai zaman to kusan kaso 60 na manta da statistics din ya fita amma kusan kaso 60 na inyamurai ƴaƴan da aka kawo ba na iyayen da aka ce na su bane ba kaso 30 da wani abu ko 40 na yarbawa su ma ba ƴaƴan su bane kaso mafi kankanta sun wanda aka samu hausawa ne suka zo da ƴaƴan su ma an samu wani percentage daga cikin su ba ƴaƴan su bane ba wannan abin da ya haifar da a samu da a gidan da ba na ubansa bane har da rahin tabbatar da dokar Allah a doran kasa inda ba dan haka ba to da kowa ka gani a gidan su to dan gidan ne amma dalilin ba shari'a to za a iya zuwa da dan zina aka gidan matar tana ganin za ta ci sak hi mijin yana ganin zai tafiya ya ta'asa a dauko da a kawo a ce wannan ne ya masa ayi rikici a police station ayi rikici a kotu aka a bashi dan ya rike wani ya karba wani bai karba ba kaga kuma kiri-kiri yana zama da hegel amma ya ce ba nasa bane kuma a ce ba nasa bane ba duk da shari'ar musulunci waɗannan abubuwan da duk ba za mu kai su ba yasa ce ya ce kenan wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun masu cewa su nahnu muslihun duk wani mabarnaci baya da barna yake ko ba haka bane ba yanzu akwai wani yana nan ya dage soja boy mutum ne suka san soldier boy na eh dan ba ni abu daya a cikin abin da soldier boy yake fadi ayai da waka haramu ce har sun yi debate da aljita akan cewa ba wata waka da ba haramu ba sun yi debate da aljita aljita yana so ya tabbatar da cewa waka halal ce shi kuma ya tsaya akan cewa lalle waka haramun ci ba wata waka da za a kawo masa wani dalili da za a ce ta halatta hi har su mandiri so a diya musu kudin goro haramun ne amma yana yi kuma ya fi kowa wakar fitsara a Najeriya amma hi abin da ya yadda tabbas waka haramun ci amma wai da waka zai iya gyara abin da malamai ba su gyara ba yanzu ina dubi dinsa na karhe da na gani yanzu da za a tara malaman Najeriya kakaf akan zaluncin da ake wa ƴan arewa su yi magana yace wallahi ba za su yi tasirin da mawaki kwaya ɗaya ba idan yayi waka zai fade ta wata kalle ga kamar da gaskiya ko in ka hada duka ƴan Najeriya muka yi ra'ayi kwaya ɗaya idan rararai ware yayi ra'ayin sa guda ɗaya duka ya rijaye mu kini abinda soja boy yake so ya tabbatar duk inda malamai suka tafi to idan mawaki ya balle yayi wani guri to ya juya ra'ayin al'umma sai da malamai za su juya ra'ayin al'umma yace shi saboda ya ga to waƙoƙin da suka fi trending suka fi tasiri to ba irin waƙoƙin da Bahaushe ba yake irin waƙoƙin da arna suke yi da iskanci su ne suka fi trending saboda haka hi yana da sakon da zai taimaki addinin musulunci amma to wannan hanyar ce dan haka zai sa ambulance zai sa gajeren wando ya sa sarƙoƙi ya tafi America ya waka da karuwai ta iskanci wai yana ganin zai taimaki addinin musulunci wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun duk wani mai barna bai yadda ba cewa barnarsa barna ce in ka samu mutum yana shan ganye ka hana shi sai ka ja ce to ai in ba ma shan ganye gulmaci amma idan suna shan ganye za su dauke wuta su rika gengedi saboda haka yanzu ya kawo wanda ya gulma gare shi ganye so duk wani mai laifi baya yadda laifinsa laifi ne qalu innama nahnu muslihun da haka duk wani bayani da mai barnaci zai maka karka yadda barnaci kuma kowane irin sabo to barna ce a doran kasa Allah ya raba mu da shi tafsiru ayatul a'raf haka na an fassara mana ayatan da take suratul a'raf wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku yi barna a doran kasa bayan an riga an gyara kasa an samu shari'a an samu tsari an samu dokoki an dora mutane akan daidai to karka yadda ka gurbata al'umma in dai malamai sun yi wa'azi sun saita al'umma mutane sun dau daidai karka yadda ka zo ka gurbata kankalin mutane karka ce an rena tunanin mutane ka lalata wannan da'awar karka yadda ka yi ta haka nan matsala ta hudu afa hukumal jahiliyyati ya bagun an fassara mana me ake nufi da hukuncin jahiliya shine hukuncin da muka ambata na bokaye da matsafa da yan bori da yan duba da masu karbar rashawa al khamisa ma qalahu sha'bi fi sababi nuzulil ayatil ula abinda Imam Sha'abi ya faɗa a dalilin saukar aya ta farko rikicin munafiki da rikicin bayahude as-sadisa abin fahimta na shida tafsirul imani sadiq wal kadhib a wannan ne muka fahimci imani na gaskiya da imani na ƙarya. Menene imani na gaskiya? Bisa abin da muka karanta a babe, na'am, na'am, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Anane muhalli shahid din, dayanku ba zai yi imani ba har sai abin da yake so yayi daidai da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. To menene alamar imani na gaskiya? Shine ka bi manzon Allah sau da kafa. Menene alamar imani na ƙarya? Shine ka ki yadda da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Da wannan ne malamai suke da yaqini cewa duk wanda yace bai yadda da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, ya san matsayin sunna, ya san aikin sunna, wannan mutumin kafan kafiri ne. Ba wani wanda zai iya bautawa Allah ba tare da ya biyo ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Kuma na sha fada yadda ka san zaka aje mutum 100 a aji, ka yi musu jarabawa ta minti 10, a baka ansa kala 100. To in ka aje kowace aya a cikin Alkur'ani, adadin mutanen duniya, adadin fahimtar da za a baka, to tawa za a dauka? Saboda kar a samu wannan fahimtar mababbanta, sai aka ce shi manzon Allah yayi bayani dan a tattare al'umma akan fahimtar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna wa duniya. Yasa aka ce kuma duk sabanin da aka yi, to a koma gurwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah. Ko menene aka yi sabani, a koma wa Allah. Sannan kuma fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. As-sabi'a, abin fahimta na 7, qissatu Umar ma'al munafiq. Mun ji matsayin qissar Umar dan Khattabi tare da munafikin da yace bai yadda da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. As-samina, matsala ta 8, kaunul imani la yahsulu li ahadin hatta yakuna hawahu taba'an lima ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. An tabbatar mana ba wanda zai samu imani, imani ya zauna ya zamanto na gaskiya har sai soyayyen zuciyarsa yayi daidai da abin da Allah madaukakin sarki ya bawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wannan shine karshen babi na 39. Insha Allah a sati na 2 na sama kenan zamu koma makaranto shafi a babi na 38 da muka tsallake. Sati mai zuwa insha Allah zai gamanto karatun mata ne su kadai. Media, kana da sako gare su? Na'am. An ce ku zo da wuri. Allah ya sa mu dace. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.